Saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangwa FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangwa FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru mai shanu tare da ni Amina Bahari a wannan. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi da fasaha, inda a yau 28 ga watan Yuli na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan komawar yaran da za su rubuta jarabawar wayar makaranta. Shin menene fargaban iyaye?
In aka ce a koma a yau, bani da haufi, bani da abin amana. Mu ma manyan da aka ce mana muda, gaya mini wani tsari ne guda ɗaya kwara ɗaya wanda gwamnati ta ce mana mubi, wanda ni da ke muke bi.
Eh to, banda ni dai da yake ina da takunkumi, na dai san yawancin ku gaina kun sa a gemu.
Kiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana iyaye zauren tattaunawar mu domin jin ta bakin su akan komawar yaran makaranta. Sannan muna tafa da amsoshin ku daga kafofin mu na sada zumunta. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. Fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafukan mu na Facebook, Twitter da Instagram a makon da ya gabata, inda muka ce menene ra'ayinku akan daga jarabawar wayar da aka yi sakamakon cutar coronavirus. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Sarare amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Garba na Halikan Bakabbi, inda ya ce wannan san bai dace ba, kuma hanyar kafar da unguli ne ga ilimin kasashen mu na Afirka, wanda tun da dadewa Yahudawan yamma ke da burin tarwatsawa.
Amsar mu ta biyu ta fito daga wurin Alhaji Kabiru Highlanders daga Jos, yace wannan dagawan ba ta yi dadi ba, da fatan masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi za su sake dubawa.
To sai kuma amsar Prince Linus Emmanuel, inda yace salam malaman zauren kwana biyu. Hakika dage jarabawan wayar ba karaman nakaso zai jawo wa Najeriya a fannin ilimi ba. Wai shi corona ba a kamun shi a kasuwa sai a makarantu, gaskiya ban ji dadin dage wayar ba. Allah ya sa za ta yi karatu ta nutsu wajen janye matakin da ta dauka tun farko na soke wayar din. Amin.
Ita kuwa Zainab Musa mai addu'a ta ce fatan alheri a gare ku masu gabatar da wannan shiri na yau da gobe, shiri mai farin jini.
Sai kuma Rabiu Nuhu na Bukka yace assalamu alaikum gobe ikon Allah. Gaskiya ra'ayina bana goyen bayan daga jarabawar wayar, tunda an bude kasuwanni da tashoshin mota da gidajen kallon kwallo, dan haka lokaci yayi da za a yi wannan jarabawar.
Sai kuma Nasiru Kainuwa Hadeja Albani wanda ya ce da yamma mu je mu buga kwallo, da dare mu tafi gidan kallon kwallo, amma duk islamiyoyi da makarantun boko duk a rufe, haka zalika mu ca kuɗi a tashoshin mota da kasuwanni. A wuraren ibada mun ga hotunan su sun bada tazara, amma a wuraren tarukan su na siyasa ba su damu da ita ba, ballantana su damu da al'ummar da suka tara wajen ganin cewa sun bada tazara.
To shi kuma Nasir Mustafa takeice yace ilimi ya shiga wani hali.
An san mu ta gaba ta fito daga wurin Sunusi Ishaq Adam, yace salam yau da gobe. Hakika dage jarabawar wayar da aka yi sakamakon ci gaba da bazuwar cutar coronavirus, hakan san bai dace ba.
kamata yayi a bar dalibai su gudanar da jarabawar su ta hanyar daukar kwararren matakan kariya daga wannan cutar da ta addaba duniya.
To sai kuma Usman Kasim Kiringim dan Niger mazaunin kasar Libya inda yace assalamu masu gabatar da shirin yau da gobe. To ni dai tunda ba karatun ba nake yi ba ni da ta cewa dan haka ina muku fatan alkhairi ku tashi lafiya kawai.
Idan muka je ga Abubakar Salisu a Rikimi birnin Potiskum mazaunin unguru jihar Yobe yace salam yau da gobe ni dai addu'ar da nake a kullum shine Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan annoba ta coronavirus da ta gigitar da komai a duniya baki daya Allahumma amin.
To shi kuma Haruna Muhammad Katsina cewa yayi dage jarabawar hakan wani babban koma baya ne ga harkar ilimi domin indan har ba a yi ta ba to babu magana samar da admission na shiga makarantun gaba da secondary kenan.
Sai kuma amsar Malam Abdullahi yace shi me yasa bai daina zuwa office ba da mamuni a baya kuma wannan ma sai mun fi kowa cutuwa COVID-19 tazo ta zama ba wanda ya san ran da za ta kare. Dole mu tashi tsaye mu nemi yanda za mu yi rayuwa a cikin ta ta hanyar bin shawarar masana kiwon lafiya.
To shi kuma Ahmad Lawan Wangara daga Mogadishu babban birnin Somalia yace sun yi daidai dama ai daliban Najeriya ba su fiye cin wayek ba.
Shi kuma Abdullahi Aminu yace rashin iya tsari ne daga ma'aikatar ilimi ta tarayya.
Shehu Adamu Rijo kuma yace da sauki tunda dagawa aka yi ba fasawa ba.
Amsan mu ta gaba ta fito daga wurin Abubakar Salisu Arkime daga Potiskum jihar Yobe yace salam yau da gobe ikon Allah. Hakika ina goyen bayan dage jarabawar wayek saboda rigakafi yafi magani kuma cutar corona ba ƙarya bace ku tashi lafiya.
To Abdul Aziz Isa ganda ya Allah sa na faɗi sunan daidai yace a gaskiya dakatar da jarabawar wayek da aka yi ba mun ji dadi ba ya kamata gwamnatin ta taimaka wa ɗaliban wajen gudanar da wannan jarabawar.
Yunus Mai Gari yace ba an ce 5 ga watan Satumba za a rubuta ko ba gaskiya bane.
Shi kuma Aliya ya Jafar Unguri yace assalamu yau da gobe a matsayina na dalibi dake ajin karshe a secondary samsan ban ji dadin wannan mataki ba muna fatan gwamnati za ta sake nazari ganin yadda wato dalibai da dama sun shiga duniya sakamakon rashin sanin ranar da za a ci gaba da darasa.
Shi kuma Yarima Dulams yace ɗan uwa ɗan Najeriya wai shin akwai wanda ya taba ganin a zahiri wanda cutar corona ta kama shi?
To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Yusuf Muhammad inda yace yayi daidai yayi kyau saboda a kare lafiyar al'umma musamman dan karancin abun gwajin wannan cutar. Masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Jama'a yanzu kuma bari mu je ga zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin ta bakin iyaye da yadda suke kallon wannan lamari.
Da cewa a bar waɗanda suke ajin karshe balaski aji shida kenan na makarantun secondary da kuma da suke aji shida na primary ko wannan sai zo ya zana jaraba na dama sauran iris su zana wannan annoban ta bayyana cewa a bar su zo su zana sannan a gara komawa gidan jiya.
Wato Hajjia Binta abin da yake faruwa tun tashin farko matsalar musamman mu dai a Najeriya shine duk wanda ya tashi malamin kansa ne kuma mai iko ne da kansa kuma zai yi abin da ya ga dama. Da aka wannan cuta ta bayyana matakan da ya kamata a ce tun nesa da kofa a dauka aka yi saka ce ba a yi ba.
Kuma wayenne ne?
Hana mutane fita.
Ai an yi
a daga baya
kuma kace ba ba isa ba.
Ma to ashi din ne ai kowa ya isa ne a Najeriya.
Hakan.
Ba wanda isa ya ce wani yi in ba ya dace da abin nan ba. Sannan aka zo aka ce idan ko har ka fita kar ma ka shigo jama'a ka je killace kanka. Mutanen nan suka fita suka shigo suka dawo suke shiga cikin jama'a
har yanzu.
Sannan da ƙarshe da al'amarin ya fara bayyana ai lokacin da aka kulle aka ce an kulle kasar nan lokacin da gwamnatin tarayya shugaban kasa ya fito ya ce ya kulle Najeriya an kulle kawkawo abin nan mutane 111 ne kacce suka kama ki a lokacin a gwamnatance. To amma yanzu da aka zo aka bude zuwa yau da safi din nan akwai mutum sama da 33,000 da suka kamu da wannan cuta
cikin watanni kalilan
kuma yanzu an ce an bude to dama ita wannan annoba matsalar ta in dai har ba a dakile ta tun a tashin farko ba aka kasa cin mata a wancan lokacin to dama illa tafi yin illa a lokacin da aka zo mata zubi na biyu
to ina kaman gwamnatin ta iya bakin kokarin ta
wani
gatanta muku amma kuka dinga ihu ku ba a barku ba ina za ku samu abinci ina za ku waye ai
gatantawan idan kika zo kika lura
tace bar ta barku da halin ku
ba wai magana haka ba ai kika lura sauran kasashen da suka je suka kulle mutane Saudiya ina ji a duk kasashen Larabawa ba kasar da ta kulle al'ummar ta irin yadda Saudiya ta kulle dan ita ta kulle al'ummar ta na sama da wata uku tun abin da ya fara bayyana ta kulle kasar baki daya to amma me ke faruwa su suna da kididdiga na mabukata a kasar ɗaya kenan na biyu suna da al'ummar da Allah suke yi su taimaka wa marasa shi
suna da imanin
tallafa zaka je ka ga mutum an kai mishi abincin da an kulle shi na wata shida ba a sake bashi wani abu ba ya ishe shi ci mun ko nan indomie ne kwara daya ake baka sannan aka dauki supageti a ce ku biyu ku raba
kana da shedan haka
kuma
duk gashi nan an gama tallafa
duk gashin duk an tallafa kowa ya gani ko ba haka sannan fitun da aka bada wannan indomie din kwara daya da wannan
abin
kwara daya da kuma gangonin man gyada daya da aka bayar akwai wanda har yau ba su sake ganin wani abu ba to ya ake so to amma dai muhalli shahada abin da nake magana to eh ba ku me yasa ba ƙara an taya mai ba sake samuwa wato mishkilar da aka samu shine kowa sarkin kansa ne kowa yana da iko da kansa kowa ya isa dan hakan nan ba mu mutunta bangarorin junan mu baki daya idan wannan shi kwararre ne a wannan fanni in saka mishi in ce mishi menene in ya fada ba zan musa mai
shi
da iyawa abin nan din nan illa iyaka kawai ba mu guidance in aka zo aka samu wannan ba mu da wannan tsarin inda mishkila ta zo ta auku sannan in a hukumance ne hukuma kanta zabe take yi wani ya cancanta doka ta haushi wani bai cancanta doka ta haushi ba zabe take ba wai fadin da ɗan kadan ya kamata in doka ce ta shafi kowa sama da kasa ba to wannan magana ta maganar makaranta kullewa a sake budewa tashin farko kamar yadda babban yaya yake magana cewa ainihin cutar corona ita ta jawo kullewa shin yanzu ta kaune za a bude koko tana nan
ya za a
ƙara ma yaduwa take yi sannan mu wace irin al'umma ce al'umma ce da ta ginu akan tsari in an shimfiɗa mata aka ce ga karakar ki tsallaka ba za ta tsallaka ba
hanya
to sai kenan da sauran rena aka ba akwai matsala
to a irin wayannan maganganun da kuka yi ya tuna min da mataimakin shugaban kasa wato Alhaji Atiku Abubakar shi ma yayi tsokaci akan wannan dambarwa inda yace shi ma bai ga dacewar hana komawa
ba zan shiga harkar siyasa ba kuma mu bar su akan maganar siyasa su da makamantan su mu komo kan maganar wannan abin din idan muka lura likitoci da suka yi magana akan wannan rashin lafiya sun killace nau'in mutane jinsin mutane biyu waɗanda wannan cuta za ta fi yi wa illa akwai waɗanda shekaru suka ja suna da kuma abin da Bature yake kira borderline diseases masu hawan jini masu ciwo suga masu hanta masu koda masu ballatana masu asma su wannan idan cutar ta same su ko kuma waɗanda shekarun suka data to wannan cuta sai dai abin da Allah ya yi waɗanda ya ba su da borderline waɗanda cututtuka shekaru sun hau to garkuwar jikin su ya yi rauni zaka ce to su wannan cuta tana musu illa kuma wanda duk yadda abubuwa suka gudana a Turai kasashen da wannan cuta ta bayyana waɗannan masu shekaru su suka yi ta tafiya
to
sannan jinsi na biyu su ne ƙananan yara waɗanda su kuma ba su kai ga a ce suna da irin waɗannan cututtukan ba
amma garkuwar jikin su
bai gama kwari ba,
bai gama kwari ta yanin yadda zai iya tinkara wannan matsalar ba.
To yanzu a maganan koma makarantar nan, shin kana ganin akwai wani fa'ida na hana din a ci gaba da zama din sun din suna tunanin ma wannan shekarar kila za a shinge ta ba da
maganan shinge
abin da su
ni abinda na sani musamman idan za mu yi magana inda ya maganan arewaci yau da a koma inda ya jarraba wacce za ta koyar da kuma da mu to inda ba sayan certificate din za a yi ba dama mun fadi
saboda kowa kana ganin ya kwanta baccinsa ne
din kuma
duk da wannan kokarin da gwamnati take musamman kamar jihar Kaduna ta fito da
Hajiya Binta in zaki wa kanki adalci ya yanki watakila a private school suke zuwa jam da neko duk waɗanda suke registration din nan kudin jarraba wasu bai wuce naira 5,600 ba amma dan girman Allah nawa ake charging ki akan kowane da in kika zo yaka tambaya kan menene dalilin da ya sanya aka dora miki wajen 6,700-7,800 a ce da haka ne yaran za su ci jarraba da sai an je an ga masu jarrabawar ka biya kudin makaranta kuma ka saya ma danka result ai abubuwan da yake faruwa kenan wannan abu ne wanda yake sananni da haka magana ilimi ko yau din na haka zo ka ce a koma ni in aka ce a koma a yau bani da haufi bani da abin nan amana idan tsarin nan da aka zo yanzu ki duba tsarin nan da aka zo aka ce mana mu ma manyan da aka ce mana mu dawo ga ya mini wani tsari ne guda daya kwara daya wanda gwamnati ta ce mana mu bi wanda ni da ke muke bi
eh to banda ni da yake ina da takunkumi na dai san yawancin ku ga ina kun sa a gemu
duk kuma nan
a gemu kuke rata ya ko ana haka cikin da kare wani ban san
kuma ai cewa aka yi tsakanin mu mita biyu a mita ilimi dutiya ne
ilimi arziki dan Allah uwa jama'a kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu koma zauren tattaunawar za mu dan numfasa a saurari wannan waka wacce mawaƙiya Jamila Kogi ta rera akan fiyade wacce ke cike da darussa a cikin ta da fatan an amfana da darasin da ke cikin baitukan wannan waƙar. Yanzu kuma akan komawar yara makaranta. Ga ci gaban zauren tattaunawar mu.
Nan da ba laifi mun yi mita biyu.
Ba mita biyu.
Mun yi mita biyu. Amma kuma abin da yake ƙara
to ina ga yara.
Ko wanke hannun da aka ce ayi.
To wanke hannun.
Yawanci mutane marsisi.
To banda
ba. Saboda ajewa ne saboda kuma ta zo ta ga cewa san aji.
Albishirinki. Ai shi yasa ne ko da da nake magana ce wai gwamnatin ta zo ta ce wa a rika wanke hannu da wani ruwan
da wani ruwa kam
a ina ruwan yake
wa kuma zai iya sayan wannan dan
dan abun da sani
da kamar da yake ko da sabulu da ruwan
kai mun yadda da toka ma an ce toka mun yadda ga kasa ma ka
mun duk
mun yadda
to waɗannan duk matsaloli muke ta kira
na rashin da biya ne na
ba ta komawa kan maganan al'amarin ilimin nan aka ce ya lafiya giwa bale ta yi hauka shin ana zuwa makarantar kullum nawa ke cin jarrabawa musamman a nan arewacin ƙasar akai a Najeriya gaba daya saboda idan har nan ba a iya sayan jarrabawar a arewacin ƙasar nan a kudanci saye ake ko ba haka ba to don haka yanzu in aka ce a zo a yi jarrabawar ba baki ba nawa za su ci na farko yau akalla ba a kasar ba wani tun da ya jefar da exercise book nashi ya shiga gantali layi layi a unguwa bai take daga shi ba balantana a ce ko yana da wani abu a cikin kansa wanda in an zo an yi tambaya a wajen jarrabawar nan ya bayar da amsar da zai iya cin jarrabawar
so kenan kai ana ganin ba ma wai maganar gujewa yaduwar cutar ba ma a makarantu shi kanshi dan yaron ma da zai ji jarabawan bai riga ya samu natsuwa da kuma mai da hankali akan karatu ba sai ko ya je ma dai kawai dai an shiga ne
dole ne ka nazarci yanayi uwa da uba ba su tsananta ba akan wannan shi yasa ne maganar dazu radio da television su wa ma ke da shi wa kuma zai tsaya ma ya saurara
at least ai muna da radio
a duba ko yau da safe ni kai na ma na zauna ina ji ana yin lissafi na zauna ina ji kware da gaske ba wai dan komai ba kawai don in bayar da shaida cewa ana yi kuma ni kaina na ji kamar yadda nake bayarwa yanzu amma da dama waɗanda wannan harkar ilimi ta shafa yanzu alal misali idan an ce yaran makarantar primary su waɗannan Allah na tuba kaman shanuwar hazawa ne dama da an kora za su koma class kuma da wuya kaga cewa wai an bayar da irin abin nan da ake yi a makarantu homework yaro ya zo in dai ba wai ta kudi yake zuwa ba amma ta gwamnati a ya je ne makaranta domin har magariba da isha'i sai kaga yaro da uniform din makaranta a gida ma ba wanda ya ce miki ka zo ka cire ka sa na gida domin mai yiwa a wanke dan saboda gobe to in ana da irin wannan halayyar sai a lura cewa idan aka je makaranta aka saki yaro ya tafi makaranta nan gida dama ba a tarbiyyantar da shi akan wannan ba to idan ya je can za ta fi baci
na ɗaya ke maganan yaduwar cutar nan dai za ta iya yiwuwa da ya zama
na biyunsu waɗanda suke manyan makarantu su mutane ne waɗanda a kodayaushe za ki ga cewa suna iya yin kafa-kafa da kawunansu to amma kafin lokacin mu lura da wani abu babu abin da ake so yanzu illa a bayar da kwangilolin yadda za a je a fesa magunguna a makarantun nan da tsabtacewa da abin wani abin mamaki ma wata makaranta yadda aka firgaci ɗalibai suka ban makaranta wani ya bai ɗan guntun doyen shi a ɗaki to doyen nan har ta yaɗu ta fito ta windon ɗakinsu a makaranta jiya nake gani ana bugawa a social media a aka je aka dauki hotunan yanda ta yi yadon da sauransu to sai ki duba irin waɗannan abubuwan da kamar doyen nan ta saki tunda in har ta tsira ta yi yado to akwai inda ta ruba abinda ta ruba din nan mai ta haifar a cikin wannan daki to kinga tafiya za a yi sai an zuba magunguna a makarantun nan a kuma aika da waɗanda suka san harkar tsabtace muhalli su je su ma sun gamsu da a koma in aka koma kuma irin wannan maganar dole a tanaji ruwan na wanki a tanaji waɗannan ƴan magunguna da ake shashafawa a hannu da sauransu kuma Allah na tuba mu muke da ƴaƴa a jami'o'i ta kai dole muke zuwa mu kama mu ƴaƴanmu wuraren kwana a wajen makaranta saboda me nan ta ciki a daki daya ka tarar da mutum 6-8
to yanzu mu koma ga magana karantu da kuma jaraba a daka dai kila fahimtar kana ganin kawai komawan da bai da amfani ko kuma hadarin da ke ciki yafi wato hadarin da ke cin komawa ya fi a zauna
hadarin komawa fa yafi na a zauna
saboda haka a tsara jinkita har sai
a yi nazari a san cewa akalla ba a kasar ba mun gamsu da muna iya komawa kuma na farko Allah na tuba ko baka ja ba yanzu ana jama
wato ko baka je daukowa ba za a fara maka ita
amma karan kware da gaske to ai shi yasa nake domin a jami'a dalibai daga jihohi nawa suke zuwa mu jihohin nan muna da waɗanda cutar nan ta yi kamari akwai waɗanda kuma take musu adalci ake sayesa akwai kuma waɗanda ba masu to sai ka ki zuwa makaranta dan baka kamu ba in kuma baka je ba ai wuce ka za ai to amma ni abinda nake cewa a ce maka ƙasa gaba daya a zo akan tsangaya ko kuma rukunin harkokin ilimi a ce an zarce shi ba a yi ba a shekara to alal misali yanzu dai maganar da muke ciki
na shanya tam daya
daga tumbudi aka fara sai ta kai an fara amai da gudawa saboda me malaman makaranta suka fara yajin aiki a akaban jami'o'i sai wannan abu ya afko to yanzu wannan tsawon lokacin da aka yi Allah na tuba yaushe za a cike wannan gibi
an shanye hukunin karatu na daya da na biyu Allah ya taimake mu
to kaga shekara ta tafi
shekara ta kusa
yawa so daya daga cikin irin abubuwan da za a lura da su kenan musanyen da za
a matakar in hadde ba za mu buka ida ba to kar ma mu fara
kada mu fara
saboda sai ta zama kamar ma za mu zama wato na biyan America kenan
to ina amfanin badi barai kace idan kana son karatu ka je ka halaka cutar nan akwai ta dakira akwai ta babu yanda za a yi mutum ya musu sai dai kawai ya murje
da dai za mu bi ka'idoji to ya cancanta a ce
to amma bin ka'idojin kanshi shi ma kanshi ai wahala yake yanzu nan muka yi magana daya daga cikin jigajigan siyasa a kasar nan ya fito ya ce ba shi da kyau ko kuma bai kamata a hana ba to ai sai a lura shi fa siyasa yake shin masanin harkokin kwayoyin cuta ne da annoba
ko kuma na ilimi
ta ina za mu tsaya kamar yadda malam Jide ya yi bayani kenan kowa malamin kansa ne duk abinda aka zo kowa da ruwansa cewa shi ya kamata a bi shawararsa da sauransu ba haka bane a bakwararru su yi wannan al'amari in suka gama mu san inda za mu dosa
malam Shaibu Lili da malam Abubakar Jidda Usman godiya nake
ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin ya Allah amin amin tuma amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni
ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da Tatiana gabatar da shirin wato Madina Dahiru mai shanu da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC take sallama da ku a kasance lafiya.